Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Dubban yan kasar Turkiya ne suka yi cincirin du'a a dandalin Kizilat dake babban birnin kasar wato Istanbul da kuma birnin Izmir a daren jiya Asabar domin nuna goyon bayan su ga shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan da gwamnatinsa bayan wani yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi wanda bai nasara ba. Taron mutanen a wannan wurare biyu suna wannan wuri har zuwa tsakar daren jiya Asabar suna rike da tutar kasar suna waka tare da cewa ba za su bar kowane irin abu da zai kawo rabuwar kasar ba. Yanzu haka rahotannin adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan yunkurin juyin mulkin ya bambanta. Sai dai rahotannin baya-bayan nan har zuwa daren jiya Asabar na cewa mutane 265 suka mutu ciki har da farar hula. Haka kuma har yanzu hankula ba su karkara kwantawa ba musamman a birnin Istanbul, fadar gwamnatin kasar da ma wasu biranen kasar. Kawai yanzu ana jin cewa akwai wasu sassan kasar da ke ci gaba da samun tashin hankali. Kafofin yaɗa labarai na kasar ya rawaito cewa an samu faɗa tsakanin sojojin kasar a wani babban barikin sojan da ke wajen birnin Ankara, inda aka tabbatar cewa nan ne tungan sojojin da suka yunkurin wannan juyin mulki. Yanzu haka dai kusan sojoji 2,900 suke hannu a wanda suka yunkurin wannan juyin mulki waɗanda aka kame. Mahukuntan kasar suka ce cikin sojojin da suke tsare a halin yanzu har da babban komandan nan mai kula da gungun bataliya ta uku ta kasar wato General Edel Otuzk kuma za su fuskanci hukuncin cin amanar kasa. Gwamnatin kasar Somalia ta umurci a kulle dukkan kungiyoyin da ke kasar waɗanda ke da alaka da malamin nan na kasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka, bayan da shugaban kasar na Turkiya ya ambaci sunan Fethullah Gulen a cikin masu hannu cikin waɗanda suka shirya yunkurin juyin mulki a kasar a ranar Juma'a da ta gabata. Mahukuntan kasar suka ce sun cimma wannan matsayin ce bayan wani taron da majalisar zattarwar kasar ta gudanar a jiya Asabar. Gwamnatin ta umurci yan kasar na Turkiya da ke kasar ta Somalia kuma suke aiki da kungiyoyin da ke da alaka da Gulen da su bar kasar cikin kwanaki 7 kacal. Gwamnatin ta ce ayyukan da waɗannan kungiyoyin ke yi irin aikin koyarwa, kiwon lafiya za a ci gaba da su ƙarƙashin sabuwar gwamnati. Majalisar zattarwar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin amsa roƙon da gwamnatin kasar Turkiya ta yi mata. Dama dai kasashen biyu abokan juna ne domin akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin shugabannin guda biyu, wato shugaban kasar Somalia Hassan Muhammad da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Domin ko shugaban Somalia na sahun farko cikin jerin shugabannin kasashen duniya. Dr. Fito Hili suka yi Allah wadare da wannan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar ta Turkiya. Ga ma abin da yake cewa a lokacin da yake bayani, ba za mu yadda da mayar da hannu agogo baya ba ta mayar da mulkin demokuraɗiyya da mutanen kasar Turkiya suke jin daɗinsa a halin yanzu a wannan lokaci. Wannan abin takaici ne, sai dai kuma a wuri ɗaya muna farin cikin cewa masu ƙoƙarin hana ruwa gudu da suka so su mayar da kasar Turkiya wani fagen fama an fi ƙarfinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka da ke fuskantar babban ƙalubalen mummunan tashin hankali da ya yi dalilin mutuwar mutane da yawa a ƙasar Sudan ta kudu da ƙarin tsananin ƙiyayya ga babban kotun duniya ta ƙasa da ƙasa, yau za ta fara gudanar da taronta na 27 a babban birnin ƙasar Rwanda, wato Kigali. Taron dai ya zo ne bayan kwanakin da aka kwashe ana taba ta kashi tsakanin rundunar sojojin nan biyu na ƙasar da ke gaba da juna a ƙasar Sudan ta kudu ɗin, inda hakan ya yi dalilin mutuwar ɗaruruwan mutane. Akan haka ne ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a farkon wannan makon domin gujewa ƙasar ta sake afkawa cikin wani halin wayo ne Allah. Aƙalla mutane da yawansu ya kai 300 aka kashe tsakanin 8 da 11 ga wannan watan da ake ciki, sa'ilin da faɗa ya ɓarke tsakanin sojojin da ke biyayya ga shugaban ƙasar Salva Kiir da tsohon abokin hamayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na farko Riek Machar, kafin daga bisani aka samu sauƙin al'amari. sai dai abin da bai fito fili ba har yanzu shine yadda shugabannin kungiyar tarayya Afrika su 53 za su shawo kan wannan matsalar ta Sudan ta Kudu wanda take ita ce sabuwar ƙasa a cikin nahiyar Afrika kuma ita ba memba bace a wannan kungiyar jami'an majalisar dinkin duniya su ko cewa suka yi lamarin ƙasar ta Sudan ta Kudu sai ƙara tabarbarewa yake yi musamman ma da aka sace ton 4500 na kayayyakin abinci da aka kawo domin raba wa mutanen ƙasar da yunwa ke gigitawa jami'an siyasa har su biyar a ƙasar Zambia ciki ko har da jami'a mai mulki ta Patriotic Front sun rattaba hannu inda suka amince cewa kowace jami'a za ta tabbatar magoya bayanta ba su tada hankali ba lokacin zaben da za a gudanar a ƙasar ranar 11 ga watan gobe idan Maiduka ya kai mu jami'an sun jaddada hakan ne bayan wata ganawa da suka yi a babban birnin ƙasar na Lusaka su da jami'an hukumar zaben ƙasar da kuma kungiyar coci cikin jami'an da suka rattaba hannu a cikin wannan yarjejeniyar ko sun hada da ita kanta jami'a mai mulki wato PF da United National Independent Party People Alliance for Change da kuma Forum for Democracy and Development sai kuma Democratic for Alliance hukumar zaben kasar ta ce ta nemi tattaunawa da jami'an da ma sauran masu ruwa da tsaki ne a harkan zabe a kokarin ta na ganin an samu zabe cikin kwanciyar hankali da lumana wannan ne ma sa hukumar zaben ta dage yakin neman zabe har na tsawon kwanaki 10 a yankunan Namwala da Lusaka sai dai ba mamaki hukumar ta dage wannan takunkumi gobe Litini idan rabana ya kai mu sai dai duk da roƙon da jami'a mai mulki na kasar Patriotic Front tai na ganin an samu zabe ba tare da tada jijiyan wuya ba babban jami'ar adawa ta United Party for National Development ta kit sa hannu cikin jerin jami'an da suka yi alƙawarin samar da zaman lafiya a lokacin wannan zabe jami'ar ta ce ta dauki wannan matakin ne ko domin hukumar zaben kasar ta ki ta biya mata bukatunta lokacin da aka gudanar da taro tsakanin jami'u da hukumar zaben haka suma jami'un Rainbow Party da United Progressive People Party ba su hannu ba a wannan yarjejeniyar sai dai wata sanarwa da ta daban da hukumar zaben ta bayar ta ce yanzu haka an kusa kammala buga katin zabe domin ko an buga sama da kashi 60 kawo yanzu Kungiyar IS ta dauki alhakin harin da aka kai ranar Alhamis a birnin Nice da ke kasar Faransa. Kungiyar da ta ba da wannan sanarwar ce ta daya daga cikin kafofinta na yada labarai tana kiran wanda ya kai harin a matsayin wani babban sojanta. Sai dai har yanzu abin da ba a gane ba shine ko lallai shi wannan dan taliki yana da alaka kai tsaye da kungiyar. Domin ko rashin samun sahihan bayanai da ke danganta wannan maharin da ita wannan kungiyar na ci gaba da kasancewa barazana da kungiyar ke amfani da shi. Akan shukar ayin ta'addanci ga wasu tsiraru masu son aikata ayyukan asha. Yanzu haka dai masu aikin bincike na nan sun dukufa wajen binciken tarkacen wannan motar da wannan maharin ya yi amfani da ita domin samun bayanai na dalilin kai wannan harin. Shi dai Muhammad Lahujer Bohel, dan shekaru 31 Bafaranshi haihuwan Tunisia ga 'yan sanda ba su taba kama shi da wani laifin asha ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau da shirin zai tsaya nan Amurka ne kuma da abokin aiki na da kuka saba jin mu akan zaben Amurka wato Ibrahim Alfa Ahmed. Na san kila masu saurare za su yi mamakin jin cewa ba mamaki jami'ar Republican ta ki tsayar da Donald Trump. Wannan abu ne mai yiwuwa? Ga dai Ibrahim Alfa Ahmed zai fayyace muna yiwuwan haka ko kuma akasi.
Ana iya cewa tana yiwuwa kuma ba ta yiwuwa. Zabubukan da aka gudanar a can baya a dukkan jihohi guda 50 da suke nan Amurka da kuma a wasu yankuna waɗanda ba jihohi ba ne kamar nan Washington, gundumar Columbia da kuma Puerto Rico, wato zaɓuɓɓuka ne da jam'iyyu suke gudanarwa domin su zaɓi abin da ake kira wakilai ko kuma delegates kamar yadda aka sani da Turanci. Akwai wasu jihohi waɗannan wakilai da aka zaɓa ba lalle ne su kada kuri'un su mu wanda yafi samun kuri'a a lokacin waɗannan zabe ba, wato suna iya zaben duk dan takarar da suke so daga cikin waɗanda suka nemi tsayawa. To amma kuma akasarin jihohi suna da wato ka'ida cewa kafin a zabe ka wakili sai ka sanya hannu akan takarda cewa duk wanda ya lashe zaben wannan jiha shine idan aka zo babban taro za ka jefa mishi ƙuri'a, saboda duk zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jihohi ɗin nan ba wai an tsaye da ɗan takara ba ne. Jihohin sun nuna ne ma duniya cewa su ga wanda suke so ya tsaya musu takara. To idan aka zo wajen babban taro na ƙasa na jam'iyya kamar wanda za a fara cikin wannan mako na jam'iyyar Republican, to a nan ne waɗannan wakilai da aka zaɓo su daga jihohin nan suke zuwa. Ɗaya daga cikin abubuwan da za su yi a lokacin wannan taro shine su jefa ƙuri'a ma wanda zai tsaya takara. Shi yasa kake ji cewa a turance idan an ga cewa ga ɗan takarar da yafi alaman cewa zai ci wannan zaɓe a kafin a kammala shi a zo ga babban taron nan a nan Amurka, a turance akan ce presumptive nominee, wato mutumin da ake kyautata zato ne cewar shi zai zama ɗan takara ɗin nan. Amma su waɗannan wakilai da aka zaɓo su zuwa wajen wannan babban taron sun ga dama suna iya yin turjiya su jefa ƙuri'ar su ma wani, kuma idan suka jefa wancan ɗin sai dai a ji a yi ta cece ku ce a kotu akan ko ya zaɓu ko bai zaɓu ba, amma suna da ikon da za su yi haka. Shi yasa akwai waɗanda kamar yadda ka faɗi cewar shi Donald Trump ya ce yana yaƙi ne da jam'iyyarsa da kuma jam'iyyar Democrat ɗin, akwai wasu waɗanda suke ƙeƙasa ƙasar cewar ba za su jefa ƙuri'a ma shi Donald Trump ba. Kuma a cikin waɗannan wakilai akwai waɗanda suka shiga kotu suna neman cewa wannan takarda da aka sanya su suka rattaba hannu a kai cewar wanda ya lashe jihansu shi za su jefa ma ƙuri'a, suna so kotu ta nuna cewa lallai ba lallai ne sai sun jefa masa ƙuri'a ba, suna iya zaɓan duk wanda ra'ayinsu ya zo guda da shi.
To amma Ibrahim, a taron da za a yi ba shi kadai za a gabatar, akwai wanda zai takara da shi ne a wannan gangamin da za a yi har da za a ce su ba za su jefa mashi ƙuri'a ba, za su jefa ma wani, tunda wannan tafiya an faro ne wurin su goma aka zo yau ya koma shi ɗaya.
Su waɗannan wakilai wato shi da a gabatar da sunansa, amma kar ka manta cewa ba shi kadai ne mai wakilai a cikin wannan zaure ba, saboda haka ba wai shi kadai ne za a gabatar da sunansa ba, duk waɗanda suka tsaya suka nemi takarar nan za a gabatar da sunayensu, ai su ma suna da wakilai a ciki. Alal misali Ted Cruz yana da ɗaruruwan wakilai a cikin wannan zaure, amma ba wai zai je ne akan cewa za a zaɓe shi ba, saboda ya san cewa ko an jefa ƙuri'a ba zai ci ba. Amma a cikin wannan zaure duk waɗanda suka tsaya takara kuma suka samu koda wakili da ka samu, wakilin nan naka zai jefa maka ƙuri'a a lokacin da za a jefa ƙuri'a nan. Saboda haka idan an zo wannan zaure ɗin ƙuri'un da za a jefa kowa wakilansa bisa doka a zaben farko da za a yi dole ne ka jefa masa ƙuri'a kamar yadda suka sanya takardu kafin su zo wannan taro. To idan dama abinda ake tababa a kai kuma abinda ke faruwa shine cewa idan aka jefa ƙuri'a ta farko ba a samu wanda ya samu mafi rinjaye fiye da kashi 50 cikin 100 na wato waɗannan wakilai ɗin ba, to ana iya zuwa ga jefa ƙuri'a ta biyu. To in an zo jefa ƙuri'a ta biyu ɗin nan duk wakilai da suka sanya hannu akan takardun cewa za su jefa ma wanda ya lashe jihansu, wannan takarda ta daina aiki, suna iya zaɓan duk wanda suka ga dama. To amma ka san tun kafin a zo nan shi Donald Trump a bisa ƙa'ida ya riga ya samu yawan wakilai da zai iya lashe wannan zaɓe ya zama ɗan takarar jam'iyyar Republican. Saboda haka ake kyautata zato kamar yadda na faɗa can baya, ake ce mutumin da ake kyautata zaton shi ne zai zama ɗan takara. To ana kyautata zaton cewa zai zama ɗan takara ɗin nan idan an zo an jefa ƙuri'a a zauren wannan babban taro na da za a yi.
Amma ya ce shi har yanzu ba yana yaƙi ne da cikin jam'iyyarsa, sannan kuma da jam'iyyar da suke hamayya tsakaninsu, kenan har yanzu a cewar shi akwai sauran rina a kaba. Kana ganin cewa wannan kalami na zai iya tasiri a zaben da za a yi ko kuma wannan gangamin da za a yi a wannan satin?
to ba za ka iya tabbatarwa ba tunda bamu ga abin da zai faru ba. Iyakacin abin da aka sani kawai shine cewa akwai waɗanda a cikin jam'iyyar Republican manya waɗanda sanannu waɗanda sun lashe takobin cewa ba za su jefa masa kura ba, irin su dan takarar jam'iyyar a zaben da ya gabata wato Mitt Romney wanda ya lashe takobin cewa ba zai jefa masa kura ba, ba zai masa yakin neman zabe ba, ba kuma ma zai goyi bayansa ba, saboda ka san tun lokacin da ake zabubuka na fitar da dan takara a jihohi shi Mitt Romney ya fito ya nuna adawarsa kiri-kiri da shi Donald Trump. To akwai irin su da dama a cikin jam'iyyar Republican din waɗanda sun lashe takobin cewa ba za su jefa masa kura ba. Akwai waɗanda kuma har yanzu kamar yadda na faɗi suna ƙoƙarin su ga cewa an canja wato tsarin yadda za a jefa kura, saboda ba wai jefa kura ma dan takara kawai za a yi wajen wannan babban taro ba. Akwai inda za a zauna, akwai abin da suke kira Rules Committee, wato kwamitin kula da sharuɗa na gudanar da ayyukan jam'iyyar Republican din waɗanda za su yi zama. To a lokacin zamansu da za su yi a ƙarshen makon nan kafin a fara babban taro, suna iya birkita mashi Donald Trump ɗin al'amari ta hanyar canja ƙa'idojin da za a gudanar da wannan babban taro. Wato wannan kwamiti ɗin dan ya ga dama yana iya cewa duk wakili ya je zaɓi duk wanda ya ga ra'ayinsa da duk wanda yake so kawai. Kwamitin yana iya yin haka, sai wuya ya yi, saboda kamar canja ƙa'ida ne bayan da aka riga aka yi zaɓuɓɓuka na jihohi.
Ya dama abin nake so in ce kenan, komai mai iya faruwa ne kenan a wurin wannan taron sakamakon wannan zaɓe na shi Trump ɗin ya kasance ainihin wanda zai sai a rike ma jam'iyyar su tuta?
A to tana iya yiwuwa, amma dai abin na da matukar wuya a ce a wannan lokaci kuma a wannan hali da ake ciki an kawar da Trump daga zama ɗan takarar jam'iyyar Republican na shugaban ƙasa. Kusan abin zai yi matukar wuya, tunda shi ma a cikin jam'iyyar akwai waɗanda sun riga sun miƙa wuya, irin su kakakin majalisar wakilan tarayya wato Paul Ryan wanda ana ganin dai shine kamar jagoran ɗin jam'iyyar Republican ɗin kasancewarsa shi ke shugabancin majalisar wakilai.
Akwai wani abu da demokradiyyarmu za ta iya koya game da wannan zaben idan aka kwatanta shi da ake yi a nahiyar Afirka musamman Najeriya?
A kwarai kuwa ka san wato abun ban sha'awa shine cewa irin yadda ake gudanar da abubuwan nan wato duk ana yin shi ne bisa ra'ayi. Kaga dai Donald Trump wato ya zo kafin ya shigo cikin wannan takara, akwai babban mutumin da aka ɗauka cewa kusan cewa kawai za a zo a naɗa shi ne shine Jeb Bush a zaman ɗan takara na shugaban ƙasa. To amma tun daga lokacin da aka fara wannan zaben da Donald Trump ya fito wajen wato su ƴaƴan jam'iyyar Republican waɗanda suke karkara da makamantansu suka fahimci cewa ra'ayoyinsu ya yi kama da irin ra'ayoyi ko kuma manufofi da yake bayyanawa, sai zamana cewa sun fara komawa gare shi. Kusan ya zamana cewa shi Jeb Bush ɗin ma babu inda ya kai. Kuma kafin a fara wannan yaƙin neman zaɓe na zama ɗan takara ɗin Jeb Bush, an yi misalin cewa yana da tsabar kuɗin kemfe a cikin asusunsa fiye da dala miliyan 120 wanda yake da shi. Amma lokaci guda mutumin da ya zo wanda za a ce kamar baba ɗan jam'iyyar ba ne, saboda baya taka wata rawa a cikin harkokin jam'iyyar da makamantansu, ya fito ya tura dukkan jam'iyyun nan ya amshe musu wannan kambi na zama ɗan takara. Wato babba abin sha'awa ne, wato ya nuna cewa ana yin abu don aƙida idan mutane suna da wani muradin su suka ga cewa ga wanda zai biya musu wannan muradi za su je su rungume shi hannun biyu.
To da yake yanzu haka abokin aikinmu Sabu Imam Aliyu yana can Cleveland domin gane wa idanunsa yadda wannan zaben fidda gwani na ƙarshe na jam'iyyar Republican zai gudana. Za ku ji wannan da aka toya wajen wannan zabe a shirinmu na gaba. Yanzu Ahmadun abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed, ni Madugun Shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
a dai wani yanayi na ban tausayi da ke sa kwalla aka shigo da waɗannan waɗanda aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a yankin Sambisa. Kai da ka gansu ka ma san akwai matsalar cimaka da ke kama da tamowa wanda akasarin su mata da kuma ƙananan yara da ke matukar buƙatar agajin farko. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yara ƙanana kimanin 50,000 ne za su iya mutuwa a bana idan har ba gaggauta ɗaukar matakan wadata su da abinci ba, yayin da Najeriya yanzu haka na ci gaba da samun rahotanni da ke tabbatar da cewa mutane da dama ne ke rasa rayukansu a kowace rana sakamakon ƙarancin abinci, musamman a yankunan da ake fama ko kuma aka yi fama da matsalar Boko Haram a jihohin Borno, Yobe da kuma jihar Adamawa. Domin kuwa a 'yan kwanakin nan sai da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa, wato Dr. Swidad Borders ko kuma Medicine Sans Frontieres MSF a takaice, ta ce sama da mutane 200 ne ma suka rasa rayukansu a cikin wata guda a wasu sansanoni da ke bama a jihar Borno sanadiyar ƙarancin abinci. Mutum da ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari buƙatar da a gudanar bincike domin yi masa bayani kan wannan rahoton yunwar da aka fitar. To wai ko me ake ciki ne game da batun wannan matsala ta tamowa a yanzu? Malam Sandatti da ke zama kakakin hukumar ba da agaji ta Najeriya NEMA ya bayyana halin da ake cikin.
Wanda aka invite to all the stakeholders, kamar da Suba MSF, Granis of Health, kasan problems da ya faru duka kusan moment da ke aiki ana gani kamar muni. Sakas-sakas, kowane sakas yana playing role dinsa. Akwai health sectors, akwai wash, akwai water, duka kowane sakas zagaga akwai link sakas ke kula da wannan yanzu. Yanzu mu aiki mu mun kira all the stakeholders kuma sun gaya mana kokarin da suke yi kuma ga abin da suke za su yi. Kamar su UNICEF sun kara yawan kayan na akwai wani supplement da suke ba wanda suke da higher nutrients kuma sun kara shi. Already muna da National Humanitarian Forum wanda ake haɗuwa ake taruwa wata. Shi kuma wannan forum ɗin ya haɗa da international organizations, the UN agencies, the state agencies, when I think national agencies, like Federal Ministry of Health, Federal Ministry of Water, so mun ke haduwa a tsaya a tattauna a ga meye gap wannan matsala ake sannan kuma ya za a gyara matsalar. Kaga kamar yanzu an ƙara tsayin irin kokari ba kamar da ba yanzu, saboda yanzu an ƙara tsayin da ka cewa lallai ana so a ga an kautar da wannan cutar kamowa a kam-kam ɗin. Kuma ba wai ma'aikatan irin ma'aikatan su guda ɗaya ne, ma'aikatu ne aka tare da yawa ake wannan kokarin, kowa yana faɗar kokarin da yake.
Hare-haren bambam-bambamai da kuma farmakin 'yan bindiga da ake kaiwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda ƙungiyar manoma ta ƙasar ke magargaɗi, ka iya jawo samun gibi da kuma ƙarancin cimaka a yankin da ke fuskantar ƙalubalen tsaro. Alhaji Muhammad Magaji na mako cikin shugabannin ƙungiyar manoma a Najeriya ya kuma bayyana dalilansu na wannan gargaɗi.
Kwarai da gaske musamman arewa ta maso gabas, saboda ka tabbaza a samu karancin abinci, saboda ka manoman suna nan a razane.
Ita ma dai a nata ɓangaren asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF na yin kira ne ga gwamnatocin waɗannan jihohi da su tashi tsaye wajen samar da cimaka da ma wayar da kan al'umma, kamar yadda wannan jami'ar UNICEF a shehar Bauchi wanda ke kula da jihohin arewa maso gabas ke bayani.
Sunana mai Philomena Irene, ina aiki da UNICEF a Bauchi. Muna yi partnership kokari da gwamnati a kan ciwo tamuwa. Tamuwa yana damu yara, to muna so maza da mata da hakimi da imam da alfanamu to gaya mata ya ba yara nono, kar ka ba yara ruwa su sha, nono kede yayi da za su wata shida.
Kamar yadda masana kiwon lafiya ke gargaɗi, baya ga batun matsalar tsaro akwai wata matsala da ka iya jawo tamowa. Dr. Fatima Atiku Abubakar da ke zama kwamishinan kiwon lafiya a jihar Adamawa ta ce rashin shayar da jariri nonon uwa na mako iya kawo tamowan.
Eh, dama ba ka san aiki da mutane, aka san mutane Adamawa da shine noma, ko mutum bai da shi kam zai noma kam za a iya yi, kuma abinda za a koya musu akan cewa to irin abincin da zasu noma don you know su ci su samu karfi su ba su shayar da yaran su ku ne za ku taimake mu a dinga giya ma mata akan cewa yana da kyau su shayar da yayan su canza rayuwar mutane kasu kuma kun san yana da wuya kuma zai dauki lokaci amma dai in kuma ɗan media kuka ci gaba mana da you know fahimtar da mutane akan cewa you know yana da kyau su shayar da yaran su irin wayannan abubuwa
kamar dai commissioner kiwon lafiya ta jihar Adamawa ita ma wannan malamar jinya malama Hauwa ta yi karin haske ne da cewa
yanzu kamar Northern Adamawa shekara biyu yanzu mata da maza ba su samu lokacin noma ba saboda haka akwai yunwa a ta gefe nan sanan kuma gaba da idan dama kowa yana samu abincin da yana ci daidai gidan shi yanzu ya zama in mutane biyar ne yanzu ya zama mutane goma so dole a kota ina Adamawa muna da wannan dama ina kira da babban murya akan cewa iyaye tun ba iyaye mata mu samu hakuri mu ba ma ƴaƴanmu abinci a cikin hakuri akan kuma da kuma koda ya dauki lokaci yaro ya samu ya koshi
dai an zura ido ne a ga matakan da gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su dauka game da wannan matsalar tamawa musamman ma a wannan lokaci da al'ummomin da aka kwato yankunan su daga hannun Boko Haram ke yunkurin murmurewa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Mai sauraro kunnan ka nawa.
To ƙara nauku ka sha labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To, Mahmuda a takaicen. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai harin ranar Alhamis a birnin Nice dake Faransa. Kungiyar dai ta ba da wannan sanarwar ce ta ɗaya daga cikin kafofinta na yaɗa labarai tana kiran wanda ya kai harin a matsayin wani babban sojanta. Sai dai har yanzu abin da ba a gane ba shi ne ko lallai shi wannan ɗan taliki yana da alaƙa da kai tsaye da wannan kungiyar domin ko rashin samun sahihan bayanai da ke danganta wannan harin maharin da ita wannan kungiyar na ci gaba da kasancewa barazana da kungiyar ke amfani da shi akan shuka ra'ayin ta'addanci ga wasu masu aikata ayyukan asha. Yanzu haka dai masu bincike na nan na sun dukufa wajen binciken tarkacen wannan motar da wannan maharin ya yi amfani da ita domin samun bayanai na dalilin kai wannan harin. Shi dai Muhammad Lauje dan shekaru 31 Bafaranshan haihuwan Tunisia sananne ne ga 'yan sanda domin ko ya taɓa aikata ayyukan asha. Wanda ake sa ran ya tsaya wa jam'iyyar Republican takarar shugaban ƙasa na zaben da za a yi a nan Amurka Donald Trump. A karo na farko ya bayyana a bainar jama'a da wanda zai masa mataimaki. Wannan ko shi ne gwamnan jihar Indiana Mike Pence wanda Trump din ya kira shi abokin kamfe ɗinsa. Trump ya bayyana Pence a matsayin mutum mai kyakkyawan halaye martaba da kwatanta gaskiya. Shi dai Pence ya kwaye shekaru 6 a majalisar wakilai kafin a zaɓe shi a matsayin gwamna a shekarar 2012. Dan siyasa ne da aka sani mai ra'ayin 'yan mazanjiya. A wajen gangamin a New York, Trump ya ce gwamna Mike Pence shi ne zaɓi na farko domin ya yaba da irin ayyukan da ya yi a jihar Indiana. Amma kuma babban abin da ya sa yake matuƙar ƙaunarsa shi ne mutum ne da ke tsayawa kai da fata domin wa mutane fafituka, don haka ma yanzu zai yi kwatanta hakan.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah. Inda za ku ji shirin nagari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.